Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, barka da sallah. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Alfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
To Amina, kin san duk ranar Talata shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan ilimi wanda yau ma 4 ga watan Yuni na wannan shekara ta 2019 zamu magana ne akan kasafin kudin ilimi.
Ni ma nan da nake magana da kai ban da tsaya wata makaranta ba ta gwamnati ba, kuma ni ita ne ita na sani, kuma ita nake aiki, kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka.
Ke Yusuf kaji mun dan gutsuro hiran da Nasir yayi da shi director tallafi zan ce kenan ko
na ma'aikatar ilimin tarayya.
Ka san makon da ya gabata ne kuma aka saki rantsar da shugaba Buhari a wa'adi na biyu. To kaga ya zama dole mu auna ayyukan da yayi a da domin mu ga abin da zamu sa rai akan abin da za a yi a gaba.
Haka yake. To ayyukan san ko a yau ma dai mun tambayi masu sauraron mu a shafin mu na zumunta na Facebook inda muka ce musu to barka da sallah, muka kuma ainihin tambaye su ya saka ainihin gudanar da bukukuwan sallah a yankunan su.
Ina ma a ce suna ganin kwalliyan ka yau Yusuf.
Ai ba ki gane da kofin shayi ba.
To zamu kuma bude muku layi domin mu ba ku dama mika gaisuwan ku na sallah da kuma gaya mana yadda kuka tafi da bukukuwan ku na sallah. Kamar ko yaushe lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2025 2655.
Yanzu bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu Elhikaya ya turo muna dangane da maudu'in namu na yau.
A kasafin kudin 2017 na Najeriya har ma da na 2018 da ba a kai ga amincewa da shi ba, gwamnatin Najeriya ta ware kashi 7.4% cikin 100 ga sashen ilimi. Wannan ya zama kasa da kashi 26 cikin 100 da Majalisar Dinkin Duniya ta bukata don raya ilimi a kasafin kudin kasashe. Kasafin kudin Najeriya na 2017 dai naira ₦1.4 trillion, inda na 2018 naira ₦1.6 trillion ne. Rashin samun kaso mai tsoka ga bangaren ilimin ba abun mamaki bane, don gwamnatin ta sanya magance kalubalen tsaro akan gaba sai raya tattalin arziki da samu a matasa aikin yi. Gwamnatin ta yi garan bawul ga sassan ma'aikatar ilimin kamar hukumar horas da malamai NTI, hukumar kula da manyan makarantu TechFund, ta jarabawar gama secondary NECO da sauransu, kazalika da natsa sabbin hukumomin kula da jami'o'i. Dr. Sadiq Abubakar ne aka sanar a matsayin shugaban hukumar jarabawa ta NECO, wanda tun gabani ya shigo office ya lashe takobin yaki da satar jarabawa.
Dan ba wai sai na kama maka suna ba, ni wani abu ya fara taɓa faruwa da ni, abun takeici wanda na ji wannan mamakin sa. Ina zaune mutum ya dauko ɗansa ya zo ya sami a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa, kuma an yi alƙawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa nan ba matsala, amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da gudumawa. Wallahi nake ga abun yi ban mamaki na duba mutumin nan, na auna shi, na san shi a cikin al'umma, mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki. Na zaunar da shi na ce wallahi ni wannan abu naka ya ban mamaki, dan yanda na dauke ka da yayi nisa, amma wannan abu ya ban mamaki kuma mutuncin ka ya zube, kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa, an ya fadi ya sake yi yayi karatu ya rubuta jarabawa, in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a koyo wani yayi mai zagaya a bunye, kuma wani irin tarbiya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sa irin wannan.
Haka nan wani matakin mai muhimmanci da gwamnatin ta dauka shine na fasa matakin cusa darussan addini a wani babban darasi na nauyin da ya rataye kan dan kasa ko civic education. Duk da wannan mataki na dunkula darussan addini a darasi daya, ya samu asali ne daga tsohuwar gwamnatin Jonathan, amma ministan ilimi Adamu ya so kammala aiwatar da shi, inda ya ci karo da rashin amincewa musamman ma daga kungiyar kiristoci ta Najeriya kan. Ga darakta a ma'aikatar ilimin Imam Inuwa Muhammad.
Tsare-tsare suna zuwa domin su tafi da yadda lokaci yake tafiya. Ina ganin su a lokacin da suka yi tunanin cewar a hada waɗannan abubuwa guda uku, a wancan lokacin suna da tunanin cewar kamar zai iya taimakawa wanda bai san wani addini ba ya dan samu ma sani ga wani addini. A yanzu tunda surutai ya riga ya fito, kowanne sun fi so a tsaya akan yadda addininsa yake, to ina ganin abinda kawai za a tsaya a yi kenan. Amma saboda Allah, idan ka duba wani lokacin banga laifi ba, idan kana wannan addinin ka dan samu sani a wani addinin, shi ma ina taimaka domin zai iya kyautata zamantakewar mu. Waɗanda ma suka fara kukan, ai kaga bangaren Christianity su suka fara kuka akan cewar an ma cire su, an yage su da sauransu. Ba haka bane, abubuwan nan yana nan, amma tunda abin ya riga ya zo haka, shikenan gwamnati ta yarda sai a je kowanne a cire. Ka san cewar a yanzu Allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a. Wanda yake dan Kirista ne ije ya karanta Kiristanci, wanda yake dan Musulmi ne ije ya karanta Musulunci. Wannan duk ba na bane. Mu dai hanyar dama da wannan gwamnatin take nema shine a gane yadda za a zauna da juna, a samu kyakkyawar fahimta, so that ilimin kasar nan za a samu cigaban da ake nema. Mu canjin da muka zo a ilimi ba ana neman canji ne na yuyuyu ba, ana neman canji ne wanda kowa zai gane cewar an samu abubuwan da muke so.
Wata gagarumar matsala da take cinyewa dukkan gwamnatoci ita ce ta yajin aikin malaman jami'a. Da kan sa ɗalibi ya share shekaru bai kammala karatu ba, ko kuwa ya kammala ba tare da nuna a ilimin ba. Gwamnatin dai ta yi yunkurin cika alkawarin yarjejeniyar da aka cimma da malaman jami'a a 2012 don kwantar da zafin yajin. Dr. Hussaini Tukur na Jami'ar Jihar Nasarawa da ke Kebbi ya faɗi illar yajin aikin malama.
Domin a kowane zangon karatu idan aka yi asarar sati ɗaya ko wata ɗaya, to ba a sake dawowa kansu. Abin da ya kamata a koyar a wata ɗaya ko a wata biyu, to an manta da su kenan. In aka dawo kokari ake a jarabawa, abin da aka koya a baya shikenan. Bangaren karatu da ya kamata a koyar a sani, duk ba a sani ba, an yi jarabawa an sallami yara, watakila sun gama aka za su shiga cikin al'umma su fara aiki ba tare da sanin wasu bangarori na karatu. Kuma tunda wannan abin yana faruwa akai-akai, za ka iya cewa darajar takardar da ake so su samu ya raunana kwarai da gaske. Kamar mutumin da yake karanta likitanci, akalla ana so ya karanta wannan likitancin a shekara shida. An yi yajin aiki kamar so biyar ko so shida, kaga akalla za a iya cewa shekara ɗaya da rabi ya tafi, to haka fa za a sallame shi. Wasu abubuwan bai sani ba, kuma wannan ana wasa da rayukan jama'a ne. To haka wasu bangarori na gine-gine ne, shi ma haka mutum bai koyi wasu abubuwa ba, haka zai je tafka abin nan ka ji gine-gine suna faduwa, haka gadodi, haka wasu abubuwa, duk al'amara na rayuwa. Haka wannan abin yake jawowa. Ba karamin illa bane idan dai ba a tashi tsaye ba. Duk tatsuniyoyi da muke yuciya muna son mu zama kasa na 20 a cigaba a duniya, wato zai za su zama almara.
Shugaba Buhari dai ya mara baya ga matakin sallamar malaman firamare 21 da gwamna ya rufa na jihar Kaduna ya ɗau matakin yi saboda samun su da rashin sanin abinda za su koya wa yara. Bisa ma'ana cewar gwamnatin taron yuyuyu ne da sunan malamai, don ko ba su iya koyarwar ba. Da hakan kan sa yara da suke kammala firamare ba lalle ne su iya ko ABCD ba. Wannan dai ya jawo suka mai tsananin gaske ga waɗanda ke ganin sallamar malaman rashin imani ne. Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja.
To Yusuf, ya kaga wannan lamarin?
To ai shi ne.
Abin nan kaga dan talikin nan da ya magana daga ƙarshe ya ce yajin aiki kana so ka yi ka karanta medicine, ala misali da ya kamata shekara shida, an yajin aiki so biyar, ina ku mutum zai gama, shin to me suke yi da kuɗin da ke cewa wai an ware shi daban domin samun ci gaba a fannin ilimi?
Amma kuma har gobe za ki ga abin ana cewa kon gaba kon baya.
Na haka dai abin gashi nan ne.
Yes, yeah.
To yanzu dai bari mu koma wajen Nasiru domin jin tattaunawar da ya yi da director Inuwa Muhammad.
Duk da karatun firamare ba wai kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne, amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya. Shin me za ki ci kan ilimin firamare nan? Don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace, kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohi nan suna samun kuɗi daga tarayya.
To so, alhamdulillah Alhaji Nasiru, wato ka san idan aka ce maka wato tsari na ƙasa, kowanne you know da irin ayyukan da aka ba shi, ita gwamnatin tarayya tana da nata, gwamnatin jihohi tana da nasu, sannan haka gwamnatin kananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya, kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewa ilimi ya samu karbuwa, kuma an kyautata ilimi ga mutane da suke kasa, ina ganin gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta. To abun da yake faruwa inda kowace jiha tana da nata karfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na kasar nan ya bata, shi yasa mutane suke ganin kaman cewa gwamnatin tarayya bata tafiya can kasa tana yi. Amma idan mutum ya duba makarantun nan da zaka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya, duk kusan inda zaka rika duba zaka ga cewa akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantun. Saboda haka ni ina ganin cewa gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta tabbatar da cewa mutane sun samu ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewa tana so ta kauda jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki.
Wato in an duba wasu makarantun ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun primary fa ta gwamnati ba sa yin aiki da dace.
Eh to adam kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda daya. Gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta. Duk abin da za mu yi mu taimakawa gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi. Idan ka duba misali zan baka. Ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohi ma da suka daina biyan albashi. Kuma idan ka duba kusan kashi 70 na mutanen da su ba ta samu albashi za ga malaman makaranta ne. Saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewa ilimin nan ta taimaka. Shi yasa ta haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewa ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka. Kuma insha Allah ina kallon tana kokari wajen wannan. Amma magana cewa yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan ƙwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce. Abubuwan ya yi yawa idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kadai za ta yi ba za ta iya wannan abun ba. Amma duk ya wani kokari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi. Yanzu misali zan baka akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi lancin nasa wanda ake kiran shi state education investment program. Wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karɓo daga World Bank domin ta tabbata banda dukkan hanyoyin da take bi ta taimaka wa ilimi a ƙasar nan. Za ka ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka. Saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani. Amma insha Allah ina ganin wannan gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwa an haɗe su.
A wannan bangare me za ka ce ga ra'ayin da ake yaɗawa? Ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati, wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin?
To na so ni kam ni ma nan da nake magana da kai ba da da'a wata makaranta ba ta gwamnati ba, kuma ni ita nayi ita na sani kuma ita nake aiki, kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka. Domin ba wani abu bane idan har ma'aikatan gwamnati ƴaƴansu suna na makarantun dole za su zuba ido kuma su tabbata da cewa sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su. Saboda haka ina ganin ba laifi ba ne wannan magana ce mai ƙarfi wanda idan har za a yi ta. Yawancin mu duk mun yi karatu a local education authority school ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata, kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba. Amma a yanzu muna alfahari da cewa ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana kasa kuma zai ci gaba da amfana kasa. Saboda haka ina ganin babu wani laifi wannan magana ce mai ƙarfi. A kurunan ba akwai wani gwamna ma gwamna ɗan Rufai ya yi wannan magana yake shi kansa ma ƴansa ya dawo da su makarantar jiharsa ne domin yana son sauran mutane su kwaikwai irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su zaka zuba ido sosai tun da sun san akwai 'ya'yansu suna gurin. ina ganin na sun yinda tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take.
Wato akwai kuma maganan nan ko kuma yace wasu shekaru da aka soke makarantu masu bada ilimin malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 kenan. Idan ina ga akwai ko jihar Nasarawa tana da irin wannan makarantan Teachers College har yanzu. Ya kike ganin wannan lamari na tunanin da majiyoyi sun dawo da irin waɗannan makarantu mutum ya kware ya zama malami mai daraja ta biyu ya je ya samu NCE mai daraja ta ɗaya in ya so daga baya ya yi degree kafin ya zama ƙwararren malami?
To haka ma magana ce, amma abin da nake so a gane a nan ita idan ka duba ita wannan gwamnatin da ta zo ai ta gane cewar ilimin ya lalace, shi yasa da suka tashi suka fito da 10 point agenda nasu guda goma wanda ina ganin a cikin na uku ko na hudu ya yi magana ne a kan ilimin malamai waɗanda za a samu a taimaka musu ko kuma a dawo da makarantunmu na da domin a tabbatar da cewar an ba malamai training ɗin da ya dace domin su fita da niyyar cewar za su fita su ba da ilimi ne wanda ya dace. Idan ka duba yanzu abin da yake faruwa shine tun lokacin da aka soke waɗannan makarantun yawanci makarantun nan namu sun zamanto malaman da suke koyarwa za ka ga cewar ba malamai ne wanda dama sun samu kwarewa na koyarwa ba. Yawancinsu sun nemi ayyuka a gurare sai rasa, saboda haka sai suka ɗauki koyarwa zamanto a guri ne abu kamar na ƙarshe wanda idan na rasa abin da zan yi bari na fada iri. To shi ne abin da ya kawo lalacewar wannan malanta a ƙasar. To amma yanzu idan ka duba tabbas wannan gwamnatin tana iya kokarinta, za ta ga magana na training da training na teachers, in ka duba National Teachers Institute tana nan tana ta kokari wajen training da retaining teachers. Sannan kuma kusan duk College of Education namu da muke da su da wasu jami'o'i ana ta ba su ƙarfi. A yanzu idan ka ce za ka dawo da Teacher Training College a cikin ƙasar nan a ko kamar yadda suke ratata a da, ina ganin cewar ba za a samu a ci a gajiyar abin da ake yi ba. Saboda me? Saboda a yanzu idan ka duba ilimin ya riga ya wuce dukkan tunani yadda mutum yake tunani. Saboda haka dawo da Teacher Training College a matsayin gurin da za a fara koyar da malami ya je har ya gama ya yi grade 2 ya koma nan cikin ne, ina ganin ba zai samu da gaggawa ba. Amma kuma gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta bada training da inside training na malamai wanda zai sa su zamanto sun samu ƙarfin da za su iya koyarwa kamar yadda ake samu a dukkan ƙasashen duniya.
A ƙarshe a nan gwamnati lalle tana sane da cewa lalle wasu makarantun inda yara suke karatu na primary wato suna halin kakani kayi ko in ce ma kusan ba ma gine-ginen ma masu kyau, wasu rufinsu duk yayi, suna da masani, gwamnati na da masani akan wannan.
Kwarai kuwa a takaitun zan faɗa maka cewa ni ban ma tunda ma nake aiki a ma'aikatar ilimi an shekara 30 da wani abu, ina ganin wannan karan ba wani lokaci da gwamnati ta zuba ido a kan cewar a je a rika binciko mata abubuwan da yake faruwa kamar a yadda yake faruwa a yanzu. Idan ka duba duk gwamnati tana sani da makarantun da suka lalace da waɗanda suke ma ƙoƙarin su durƙushe gaba ɗaya. To amma abin da nake so ka gane harkar ilimi harka ce babba. Ita gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarin ta tabbatar da cewa ta ba da ilimi. To amma idan ka duba tsarin ƙasar nan alayyadu za ka ga cewa gwamnatin jiha tana da nata, gwamnatin ƙananan hukumomi suna da nata. Saboda haka wasu za ka ga cewa waɗanda suke lalacewa nan duk abubuwa ne wanda yake ya faɗa kan ko gwamnatin jihohi ko kuma gwamnatin ƙananan hukumomi. Amma duk da haka bai sa shi shugaban ƙasa da ministan ilimi sun yi ƙasa a gwiwa ba. Kullum ƙoƙarin da suke shi ne su nuna wa su waɗanda suke da haƙƙi a wannan jihohi cewar gyara makarantun nan da kuma tabbatar da makarantun nan sun samu abubuwan da ake so, ina daga cikin abin da gwamnatin tarayya ta sa a gana. To ina ganin gwamnati kwarai tana cike da cikakken sani na abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan. Kuma insha Allahu in ka bi dan ka duba za ka ga mun fara gyara ya fara samuwa. Kuma ina ganin cikin lokaci kankani insha Allahu a yadda aka fara tafiya za mu ci ƙarfin abu.
ke kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi cikin himma tun da kai mishi baiwa kai mana dan mu wake wata da sallah
To masu sauraro har yanzu dai kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka shirinmu na yau da gobe shirin matasa yanzu kuma zamu bude layukan wayoyinmu don ku kira ku bayyana muna yanda kuka yi bukukuwan sallah a yankunanku amma kuma bari mu dan karanto kadan daga cikin tambayoyin da muka yi muku a shafinmu na zumunta
ga Usman A Bello Bunkari daga Sokoto Najeriya yace alhamdulillah muna bukukuwan sallah lafiya ga wani kira kuma nan daga Sokoto
to lalle to kin ga shi kuma to mala dan dakata bari mu karanta wannan wasikar ta GB Jibrin GB yace shi bukukuwan sallah anan gurin su yace alhamdulillah
to wa muke tare da daga jihar Sokoto
Assalamu alaikum Hajiya tana magana da Kabiru Abubakar Bala ne yake tsagarin local government sai take tsagarin Najeriya
to malam Kabiru akwai wanda kake so ka miƙa bangaren sallah kana ga ya mana muna jin ka
I'm going to go to the hospital. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Umma Malam Ali na daga Dogon Dutse a cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Ali muna sauraron ka ya kuka tafi da bukukuwan sallah.
Na Dogon Dutse mun yi sallah lahiya. To ina ma'aikata na bayoyi duka barkan mu da shan ruwa gaba ɗaya duka.
Mun gode
kwarai da gaske. Na kuma Niger duka ina musu barka da sallah.
To Malam Ali
ba amini na abu da kasto wanda suke a jihar Tawa. Akwai alasan tayar wanda suke a ƙasar Helen Gay. Akwai inda ake neman babban katami nagode da yayi nagode ina umma Malam Ali daga dogon da cikin yankin Niger
to mun gode Malam Ali
to amina bari mu je jihar Kwara wa muke da shi a jihar Kwara
na tare da Bello Umar daga jihar Kwara barka da yamma
to barka ka dai Malam Umar muna jin ka Malam Bello
lafiya
lafiya alhamdulillah an yi sallah lafiya
alhamdulillah
to ya ake gudanar da bukukuwan sallah a nan jihar ta Kwara
mun gode Allah ya nuna mana lafiya
to akwai wanda kake son ka mika masa sakon barka da sallah
ko ina da kasan al'umma Najeriya abin da muke nuna Najeriya da madina da kiyaya barka da sallah in Allah ya nuna mana lafiya
to muna godiya Malam Bello Umar
to yanzu kuma Yusuf ga sakon Abdullahi Musa Digil Allah sa na faɗi sunan ka daidai Malam Abdullahi shi kuma yace an yi sallah lafiya a ko ina a Najeriya
to kin ga shi kuma Abubakar Abdullahi Gwandu cewa yayi wannan ya aika da wannan tashi wasika daga jihar Kebbi yace biwaye Hausa mu dai anan bamu wada yin sallah ba
to
yace to dan basa ga wata ba amma sai ko kilo gobe in sun ga wata za su yi sallah
alama wani haka ya maka daɗi.
Aha, bakin kuwa ai baki ga yau sallah ce bakin sani.
To kafin da karanto wasiƙar Kamal Husaini mai gatari, bari dai mu koma dai Malam Abubakar Abdullahi Gwanto. Ina gani ma zan dakatar da nawa bikin sallar, in jira ka dai mu yi sallar nan tare.
Tare to.
Gobe kuma za mu ga wata.
To lallai ka.
To Malam Kamal Husaini mai gatari kuma yace Allah ya maimaita mana ya kuma ba mu zaman lafiya a kasar mu baki daya.
To kin ga shi kuma Iliyasu Malami, malamin makarantar gaba da sakandare daga Tibiri Doso a jihar can jamhuriyar Niger, cewa lallai su kam sun yi sallah cikin kwanciyar hankali kuma suna yi ma duk ilahirin musulman duniya barka da sallah, da fatar Allah ya karbe ba duba ke da.
Amin amin. To shi kuma Sani Lawal Umar yace alhamdulillah hakika mun yi sallah cikin koshin lafiya da walwala tare da iyalanmu, fatan mu dai shine Allah ya karbi ibadunmu.
To kin ga Ibrahim Suleiman Macika cewa ya gaskiya kam su a jihar Kebbi Zamzam, watan kin ga yana nuna cewa ai su daidai kenan.
Wato a Kebbi da Gwandu da yake daidai ba a ga wata ba.
Eh to ai kin sani ne shi wannan yana birnin babban birnin jihar ne, shi kuma wancan yana Gwandu. Kila ba a ga wata a Gwandu bane.
Kila. To Yusuf ga waya nan shigo mana daga Niger.
To. To wa muke da shi daga jamhuriyar Niger?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
To daga jihar Niger ne ba Niger ba.
To jihar Niger to.
Niger kai mana afuwa.
To da farko sunana Yusuf Kindi daga jihar Niger karamar hukumar Faikoro.
To malai so muna sauraron ka.
Alhamdulillah da farko ina ma dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyon fatan alkhairi, kuma ina ma dukkan al'ummar musulman duniya baki daya fatan alkhairi, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu ya ba mu tsada. Sannan a ƙarshe ina mika sakon gaisuwa na ga abokina kamar shi Abdul Muttalib Mande Magarya, Kinunu Sani Yunusari, da Abdul Kadir Ali Mina, da na Mairo Umar Makera, da dukkan abokaina na Facebook, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya bar zumunci. Na gode.
Madalla. To yau dai mun yi farin jini a jihar Sokoto. Ba muke da shi kuma daga jihar Sokoto. Yusuf, ina kai ne da ka kira su da ce su kira mu?
To ba mamaki.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Kuna magana da Imamu Dutsin Asada daga jihar Sokoto, amma ina kiran ku daga Onitsha na jihar Anambra ne.
To Malam Imamu, muna sauraron ka. Akwai
to da fatan ayi sallah lafiya ma'aikatan ku na biyo yana musu barka da sallah da sauran al'umman mu na jihar Sokoto da gidan Asada, familyin gidan Asada, da sauran mutanen jihar Sokoto da Najeriya gaba ɗaya. Allah shi maimaita mana, Allah shi karba abin da muka yi.
To amin.
Allah shi ba mu zama lafiya da jahohin mu da ƙasar mu gaba ɗaya. Nagode sai an jima.
To amin kuma amin. Ga kuma wani kira daga Potiskum. Wa muke da shi daga jihar Yobe?
Yawwa, Muhammad Sani ne daga Potiskum Yobe State.
To Malam Muhammad Sani, muna jin ka.
Yawwa, ina muku ina fatan zan yi barka da sallah ne a BOA Amurka.
To mun gode kwarai da gaske.
Yawwa, to ina ga.
To da malam, waya malam Imam, muka kawo ƙarshen amsa wayoyinku a yau. Mu ma muna mika barka da sallah ga kowa da kowa ga baki ɗan Najeriya, Niger, Kamaru, Chad, duka masu sauraron.
Na ga Amina ni fa, yau na ga bakin nake fa, gashi nan ban ga ya rufe bane. Ko dai kenan shi shi.
Ni farin ciki. Ayi azumi wata daya, kai ga sai an ce zakatul fitr, wato idul fitr, nake so in ce wato id din bude baki kenan.
To wata na san kin dan sha, kin ci wani wata da gwagwajiya nan kamun ki shigo
aikin watsa labarai. Ga duk abincin duk da na jera yau na rubuta a takarda wanda zan je inda ina gamawa da aiki, insha Allah za mu je mu bikin sallah mu ma irin namu yanda aka yi a gida.
A to ni ba za ki banna a baya ba, tunda kin gani ma iyalai na ba sa kusa, to ni ma zan biyo ki kenan mu sha wannan da gwagwajiyar da ni.
In Allah ya yarda. To bari mu karanta sakonmu na ƙarshe a yau. Yusuf, ko zaka karanto mana?
To ai kin ga shi wannan Jamila Abdullahi Saki Jiki daga jihar Katsina yace suna gudanar da bukukuwan sai gulgulan sallah lafiya kuma cikin kwanciyar hankali tare da fatar Allah ya karbi ba duba ki daya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa muna ce muku barka da sallah.
Ga bakonmu kuma da ta zo, ita ma sashen ɗakin watsa labaran namu, Maryam Buhari Auna. Mas wasn't even shiny, man.